أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة يمتشي نرانا الثلاثة تقل جواتر جمال الأولى هجرة من زوج صلى الله عليه وآله وسلم دولة لتليه دو دا عشرين دا سرع وأن كما ليدينينا شاهدو شاهدو جواتن بير ميلادية تدبو بيدة تقس وأن نقولي ميتارن البركة مثلا شمو لبو جكي جهر كثنا أقوبر قورة a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wannan kuma shine majalisin mu na farko a wannan littafin. Wannan malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yana da kyau kafin mu shiga karatun littafinsa ko sabon littafin da za mu fara karatu a cikinsa, mu yi shimfiɗa takaitacciya game da rayuwar wannan malami da gwagwarmayarsa da tashi fadinsa wajen yaɗa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da yaƙi da bid'a da zalunci a zamaninsa. Babu shakka kaɗan ne suka san wane ne Ibn Taymiyyah, duk da cewa karanta littafinsa Al-Wasiyatul Kubra ya bada haske ga mutane da dama sun san wane ne Ibn Taymiyyah, domin sun san yaya kamun ludayinsa yake ta fuskar ilimi, ya yake su kuwa a fagen ilimi sun fahimci wannan daga ɗan kaɗan daga cikin abin da aka karanta na iliminsa a wancan littafi Al-Wasiyatul Kubra. Wannan baya hana mukalayin takaitacciyar shimfiɗa, abinda ya sa nake cewa takaitacciya, domin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mutum ne da aka yi rubuce-rubuce masu yawa a kansa. A da can an yi rubuce-rubuce a kansa malamai da dama waɗanda suka rubuta tarihin sanannun malamai fitattu, malamai na Allah sun rubuta tarihinsa a littattafansu. Haka nan a wannan zamanin da muke rayuwa a ciki, marubuta masana masu bincike daban-daban sun yi rubuce-rubuce da wallafe-wallafe masu ɗimbin yawa a kan rayuwar wannan bawan Allah. Ta ko'ina ka kunno masa za ka same shi hamshakin malami ne, shakundum ne a cikin wannan fannin. Shi yasa za ka ga waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan abin da ya shafi aƙida ta musulmi, a kan abin da ya shafi raddi da waɗanda suka bar aƙida ta ƙwarai, sawa'un waɗanda suke ba musulmi ba da waɗanda suke musulmi amma suka saki layin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, za ka samu sun yi rubuce-rubuce da dama ta hanyar amfanuwa da hassakuwa da hasken ilimi da Ibn Taymiyyah. Za ka ga rubuce-rubucen da aka yi ta fuskar aƙida wanda aka tsafuro daga cikin littafin Ibn Taymiyyah suna nan da yawa birjik. Haka nan in ka zo ta fuskar hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama, za ka samu malamai waɗanda suke masana wannan fage sun yi rubuce-rubuce da dama a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na masanin ilimin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sun fitar da wagagen littattafai. Daga ciki akwai littafin Dr. Abdulrahman Ibn Abdul-Jabbar Al-Firyawai, ya rubuta wani littafi sifili guda hudu ko biyar ne muƙamunsa, wanda dukkaninsu irin ƙoƙarin Ibn Taymiyyah ne da ainihin gudunmawar da ya bayar a fagen hadisi. haka nan idan ka zo fagen tafsiri nan ma za ka samu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana da nasibi mai fadin gaskiya marubuta waɗanda suka san fannin tafsiri sun yi rubutu akan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na gawurtaccen malamin tafsirin Alkur'ani da girma haka nan idan ka zo fagen fiqhu sanin shari'a nan ma akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi a jami'o'i da dama na ƙasashen larabawa da ƙasashen turai a matsayin Ibn Taymiyyah shahararren malami masanin fiqhu masanin shari'a haka nan in ka zo batun alƙalanci nan ma za ka samu an yi rubuce-rubuce akan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya san me ake nufi da alƙalanci duk da bai taɓa kasancewa alƙali a rayuwarsa ba haka nan idan ka zo ka ɗauki fannin tarbiyya tarbiyya ta al'umma tarbiyya ta yara ƙanana tarbiyya ta manya nan ma marubuta sun yi rubuce-rubuce da dama akan irin gudunmawar da wannan malami wannan bawan Allah ya bayar a wannan fagen haka nan idan ka zangaro ɓangaren tiyata a nan ma za ka samu malamai masana tiyata masana yadda ake gudanar da sha'anin al'umma yadda ake gudanar da kasa sun yi rubuce-rubuce a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya ba da gudunmawa wajen fito da ka'idoji da dokoki da hukunce-hukunce na siyasa ta musulunci haka nan idan ka ɗauki abinda ya shafi sanin addinai bincike akan addinai da ainihin a muqarana akan ilmul adiyan ilimi na sanin addinai kiristanci ko yahudanci ko makamancinsu nan ma za ka ga marubuta da dama sun fito da irin kokarin da Ibn Taymiyyah ya yi a wannan fage har ta kai Muhammad Sayyid al-Julayni wani marubuci a ƙasar Masar yake faɗa yake cewa akwai sanda wani irin ƴanci ranar addinin musulunci din nan turawan da ba su musulunta ba amma kuma ainihin suna shigowa cikin addinin musulunci da sunan neman ilimin addinin musulunci ya zo ƙasar Masar gari abin da ƙasar Egypt domin ya yi bincike a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya yi bincike mai zurfi a kan sha'anin addinin kiristanci a lokacin ne aka ba shi littafin Ibn Taymiyyah mai suna al-jawabu sahih liman baddala din al-masih wannan gawurtaccen littafi wanda an buga cikin sifili guda hudu manyan Allah dukkaninsa yana magana ne akan addinin kiristanci da yadda aka jirkita shi Ibn Taymiyyah yana jawo maka abubuwan da yake cikin littattafan kiristoci da irin tufka da warwara da take cikin waɗannan littattafai sun sai da cewa babu abin da Ibn Taymiyyah ainihin ya rayu wajen karanta shi da bincike a kansa kamar wannan babu to lokacin da wannan batu da dan ciranin addini dan ciranin musulunci ainihin ya karanta wannan littafi ya ce shi ai a duk rayuwarsa da karance-karancensa bai taɓa samun mutumin da ya san kiristanci ba sani na hakika kamar wannan malam karshe ma mutumin musulunta ya yi wannan littafin yana nan ana karanta shi har ma akwai lokacin da wasu a wata kungiya ta yi yunkurin ainihin za su fassara shi zuwa turanci domin kasashen yamma su san cewa addinin da suke kai addinin ya gurɓatace su kuma ga irin hujjoji da Ibn Taymiyyah ya rubuta a wannan littafin al-jawabu sahih liman baddala din al-masih to haka ta kowane fanni idan ka bullo wa Ibn Taymiyyah za ka same shi teku ne za ka same shi shakundun ne a wannan fannin har ta kai maganar da Ibn Taymiyyah yake faɗa ta fito ƙarara zahiri a cikin littattafansa Ibn Taymiyyah yana cewa na ga Ibn Taymiyyah ka'anna al-ilma nusba 'alayhi al-ulum kulluha ka'annaha nusba 'alayhi dukkanin ilimin muka kai ka ce an baje masa sune akan a gabansa akan faifai ya'khudhu ma yurid wa yad'u ma yurid ya dauki wanda yaso ya bar wanda yaso to kamar an faje masa dukkan wani ilimi ne akan faifai ya dau abin da yake so ya bar abin da yake ainihin baya su. Haka nan ta fuskar Arabiya, abinda ya shafi lugar Larabci nan ma ya kware kwarai da gaske a wannan fannin. Alaikum salam. Hatta kai wato littafin Al-Kitab na Sibawai ya karance shi cikin ɗan kwanaki ya fahimce shi. Al-Kitabu na Sibawai shi ne littafi na ƙarshe a fagen ilimin nahwu. Duk waɗanda suka zo bayan Sibawai to suna maƙalƙalewa ilimin Sibawai ne, suna ci daga kafakin Sibawai ne a cikin wannan fannin. Saboda haka shi ne jagora, shi ne shagaba a cikin fannin ilimin nahwu. Idan aka ce Sibawai da an je matuƙa, an je makura, ɗaya daga cikin masana ilimin nahwu ne da aka yi a ƙasar Basra. Wata rana Abu Hayyan at-Tauhid, Abu Hayyan an-Nahwi, wani malami ne wanda ya shahara da ilimin nahwu a zamanin Ibn Taymiyyah, yana ɗaya daga cikin ɗaliban da suke zuwa majalisin Ibn Taymiyyah don ƙaruwa da iliminsa. Amma shi wannan malamin abinda ya fi sha'awa a rayuwarsa shi ne nahwu, kuma a nan ya fi ƙwarewa, har ma ake kira shi da an-Nahwi, ake ce da shi Abu Hayyan an-Nahwi. Wata rana ya zo majalisin Ibn Taymiyyah, sai ya samu Ibn Taymiyyah yana ta tsage mas'aloli waɗanda suka shafi nahwu. A wasu gurare ma ya ce Sibawai ya yi kuskure. To wannan ya tada hankalin Abu Hayyan. Abu Hayyan ba wanda yake ji da shi irin ainihin Sibawai. Ibn Taymiyyah ya ce Sibawai ya yi kuskure a nan. To fa shi ne Abu Hayyan ya birgita ya tashi. Sai ya za a ce Sibawai ya yi kuskure. Annabi Ibn Taymiyyah ya ce to Sibawai annabin nahwu ne? Allah ya aiko shi da nahwu. Ta yadda komai ya faɗa kamar wahayi, ya ce to in ba ka sani ba, na ci garansa a littafinsa Al-Kitabu a gurare 80 da ba ka taɓa sani ba. Wanda ya sa suka fata da Abu Hayyan at-Tauhidi ya daina zuwa majalisin. To kaga mutum irin wannan a ce za a yi magana a kansa, lallai maganar tana da faɗi ƙwarai da gaske. Saboda haka sai dai a yi tsakuri, a ɗan ɗebi kaɗan, a ɗan fesa sauran abubuwa, kuma a je a neme su a cikin wagagen littattafai manya-manya waɗanda aka rubuta don bajin tarihin wannan bawan Allah. Ibn Taymiyyah ana masa laƙabi da Taqiyyuddin, cikakken sunansa Ahmad Abul Abbas Ahmad Ibn Shihabuddin Abul Mahatin عبد الحليم ابن الشيخ مجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن ابي القاسم ابن محمد ابن تيميه الحراني. يقول يا ولنا لن قارن كدني اكن ابنك كتاب الدين منا منا شهاب الدين ابو المحاسن ولا جلك بي لبابا شهاب الدين لقبيله أبو المحاسن الكنياتي عبد الحليم في نسول مهي في الناس سنعتك ابن الشيخ مجد الدين أبو البركات مجد الدين لقبيله أبو البركات الكنياتي كأكل ناسا سنسا عبد السلام أقول أن دائما أشافك عبد الحليم عبد السلام عبد الحليم تنشيني أكيمتا الكنيات أبو المحاسن أكيمتا لقبيله شهاب الدين شيني أبو الناسا kakansa Abdulsalam shi ne ake masa laƙabi da Majduddin, ake masa alkunya da Abul Barakat. Idan kana karatu za ka ga wasu gurare an ce qala Abul Barakat Ibn Taymiyyah, to wanda bai sani ba sai ya zaci Ibn Taymiyyah da muke karanta littafinsa ake nufi. A'a, Abul Barakat Ibn Taymiyyah kakansa kenan, ba shi ba. Kakansa shi ne Abul Barakat Ibn Taymiyyah. Gidansu gaba ɗaya gida ne na ilimi. Saboda haka ba shigo-shigo ba ne a harkar ilimi, ya gaji ilimi ne kabiran an kabiri, daga babansa, kakansa, danginsa duk malamai ne. Kakansa Majduddin Abul Barakat Ibn Taymiyyah babban malami ne shahararre a lokacinsa. Intahat ilayhi ri'asatu al-mashyikhah al-hanbaliyya, a zamaninsa shi ne shehun hanabila gaba ɗaya. Babu masanin fiqhu da ya kai shi a lokacinsa, har ma ana masa kirari ana cewa ulina lil majdil fiqhu kama ulina lil li dawud al hadith. an tausata mata an lausata mata fiqhu kamar yadda aka lausata wa annabi Dawud karfi kamar yadda Allah cewa alanna lahu alhadith yana daukan karfe ya sarrafa shi ba tare da ya tashi a wuce yana ta duka ba ya kama shi ya lausata shi ya ainihin sarrafa shi ya malkwada shi ya kera abin da yake so to haka aka bawa ainihin shi wannan kakara ita ce biya majlisin abul barakat kwarewa aqallin fiqhu yana sarrafa shi yake ga dama babansa malami ne babba sunan shi ya bace tsakanin kansa da tsakanin kakan ibnu taymiya da ibnu taymiya tsakanin sunan uban ya bace suna cewa waqa'a baina daw'i ash-shamsi wa nuri al-qamar kana najman waqa'a baina daw'i ash-shamsi wa nuri al-qamar wato shi baban ibnu taymiya tauraru ne da ya fado tsakanin hasken rana da hasken wata sai ya bace to hasken rana shine hasken ibnu taymiya hasken wata kuma shine hasken kakan ibnu taymiya abul barakat to anan uban shi sai ya kasa fitowa sosai amma ba dan haka ba shi ma kamar yadda suka faɗa malami ne a zamanin sa sosai kakansa abul barakat shine wanda ya rubuta littafin muntakal akhta wani littafi na hadisai wanda aka yi masharhi mai suna Mailin Auba wanda Muhammad ibn Ali al-Shawkani ya yi masharhi shi ne mai littafin al-Muharrar fil Fiqh mai littafin al-Muharrar fil Fiqh yana da littafai da ɗan dama an haife Ibn Taymiya a wani gari da ake kira Harran Harran a yanzu cikin ƙasar Iraki ne arewacin Iraki can ne Harran yake take a ranar litinin goma ga watan rabi'ul awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 661 ranar litinin goma ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama 661 da mahaifiyarsa da danginsa sun yi wa hijira daga wannan gari lokacin ibnu taymiya yana dan kankani a shekara ta 167 suka yi wa hijira a lokacin ibnu taymiya bai wuce dan shekara 7 a duniya ba saboda a wannan lokaci miyagun al'umman nan da ake ce musu takar sun mamaye garin da ibnu taymiya yake ciki sun addabi musulmi suna gallaza musu to a wannan lokaci iyayensa suka yi hijira suka dawo cikin ƙasar Syria wato Dimashq babban birnin ƙasar Syria a yanzu Ibnu Taymiya ya tashi kamar yadda muka faɗa a gida da ilimi ya tashi cikin kulawa cikakkiya da kame kai da ibada da rashin ainihin a giggiwa da wuce gona da iri cikin abin da ya shafi sutura ko abinci mutum ne mai biyayya ga iyayensa biyu mai tsoron Allah mai tsantsiri mai bauta wa Allah mai yawan azumi mai yawan qiyamul layl tun yana kankani aka fahimci mutum ne mai zaka'in gaske mutum ne mai kwakwalwa mai zarangwana mai fahimtar abubuwa fiye da yadda aka saba ganin mutane suna fahimtar su ya kasance tun a lokacin yana karami baya shagaltuwa kamar yadda almajirinsa al-Bazzar yake faɗa a cikin littafinsa al-Manaqib al-Aliyya yake cewa ba a san shi da wasanni irin da yara ba har ko da yaushe babu abin da yake sha'awa irin ya zauna ya sakara akwai ma lokacin da danginsa ubansa da dan uwansa da sauran mutanen gida aka ce za a fita a je a shakata a sha iska a waje haka ne mai zo a tafi da shi yana kankani ya ce shi ba zai tafi ba sai ba za ka zo ka tafi ka kadan miƙe kafa ba ya ce a'a baya da amfani abin da zai je suka fa shi suka tafi can da yamma suka dawo suka ce kana nan zaune baka je ka shakata ka amfana da irin abin da muka amfana da shi bai ce a'a ko dai ku ba ku amfana da irin abin da za a amfana da shi ba domin a tafiyar ku ya daga wani littafi da ake kira Rawdatul Nadhir wa Jannatul Munadhir na Ibn Qudama littafi ne na usulul fiqh babban littafi ne zai kai shafi wajen 300 ko sama yace a tsakanin wannan lokaci da kuka bar ni zuwa yanzu na hada shi wannan littafi saboda haka ni da kowa ya amfana wata rana ya fita zai tafi makaranta sai wani ya ganshi wani bako sai ya ganshi da allansa a hannu sai ya kirawo shi sai ina za ka yake da shi zan je makaranta sai ya karɓi allansa sai ya ce zan maka shiftar wasu hadisai ka rubuta a allan nan naka sai ya maka shiftar hadisai wato ya maka imla'in hadisai da isnadinsu da matsaninsu kowane hadisi ya kawo isnadinsa tun daga farko har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo matsanin hadisin wata shiftar hadisai kamar guda goma sai ya ce da shi waɗannan hadisan za ka iya karantawa ka haddace sai ya biya ce da shi aina haddace ki ka haddace kawo Allah sai ya karɓi Allah ya ce to karanto ya karanto masa daga farko har ƙarshe bai kuskure ko sau ɗaya ba sai ya ce lalle wannan yaron in ya girma za a ga babban al'amari tattare da shi haka nan Al-Bazzar ya kuma faɗar wata waƙi'a da ta faru ga inda ce ne ana ƙarami shi akwai wani da ya huje a kusa da su a unguwar da suke duk sanda inda ke biya zai tafi makaranta sai da yahudan nan ke kirawo shi ya yi ƙoƙarin ja da shi a kan harkar addinin yahudanci sai inda ke biya ya taba shi an ka in ya kawo wata magana wata shubha wata mahallata ta sai inda ke biya ya bayar masa da martani kullum haka inda ke biya sai ya fara faɗa masa wasu abubuwan da bai san su a yahudanci ba ƙarshen lamari da yahudan nan sai musulunta a hannun inda ke biya sun yana ƙanƙani ya yi karatu a gurin malamai da dama malamansa a bisa ƙididdiga sun haura 200 dukkaninsu mutanen Dimash ne kuma akasarinsu waɗanda suka karanci mazhabar Hanbaliya ne wato Hanabila ne farkon malamin da ya karatu a gurinsa ko farkon malamin da ya fara jin hadisan Malaki sallallahu alaihi wasallam a gurinsa wani malami ne da ake kira Ibn Abdul-Jabbar a nan Dimash a lokacin Ibn Taymiyya bai fi ɗan shekara 7 ba ya koyi ilimin haddi wato ilimin rubutu na larabci ya koyi ilimin lissafi ya haddace alkur'ani yana ɗan ƙanƙani ya gwalance a fannunuka masu yawa kamar tafsiri hadisi fiqhu usulul fiqhi larabci tarihi mantiki ilimin hay'a ilimin littattafan ahlul kitabi da littattafan ƴan bid'a da sauransu su biya karanta wannan yana ɗan shekara 10 wani abu ba ya kware a fuskar larabci a cikin ɗan kwanaki ya gama fahimtar littafin Sibawayhi yana ɗan shekara 17 wato a shekara ta 677 ya fara fatawa malamin da ya ba shi dama ya fara fatawa har alfahari da yake da wannan in an tashi magana ya ce ai ni ne na ba wa Ibn Taymiyya izinin ya fara fatawa a lokacin Ibn Taymiyya bai shi da shekara 17 ba ya fara karantarwa lokacin bai fi ɗan shekara 21 ba wato a shekarar hijira 681 a wata makaranta da ake kira al-madrasa al-sukkariya bayan mutuwar mahaifinsa ya zauna ya yi darasin tafsiri a lokacin yana ɗan shekara 30/2 hijira 661 ya yi tafsiri a babban masallacin juma'a na Banu Umayya da yake garin Dimashq a wannan lokaci malamai manya-manya masana fanni daban-daban sun halarci majalisin Ibn Taymiyya ya yi tafsiri har ma wasu da dama suka yi ta rubuta fa'idojin da suka tashi da su a wannan tafsiri da ya yi Ibn Taymiyya masanin tafsiri ne ba ƙanƙani ba to har ya kasance wani lokaci zai zauna ya yi tafsiri wato a cikin aya ɗaya ya yi majalisi biyu ko majalisi uku yana tafsirin aya ɗaya Al-Hafiz Az-Zahabi almajirinsa ne a cikin littafinsa Tarikhul Islam yana tarjamar wani malami na aƙida da ake kiran shi Abu Usman As-Sabuni sai yake kawo labarin Abu Usman As-Sabuni lokacin da ya zo wani gari da ake kira Talmas ya zauna a garin ya yi musu tafsiri ya karantar da su tafsiri kusan wata ɗaya amma bai gama aya ɗaya ba wata ɗaya bai gama aya ɗaya ba da ya tashi zai tafi yake cewa da su shi wannan malami Abu Usman al-Saburi yake cewa ɗan garin da ga ga dama zan zaura shekara ɗaya a cikin ku muna tafsirin wannan aya ba kare ba sai za a bi yake cewa wallahi haka malamin mu Ibn Taymiyyah yake domin akwai sanda yayi ainihin shekara guda yana mana tafsirin suratul Nur tafsirin suratul Nur a cikin shekara guda tafsirin sai wato haka ce tafsirin aya ko tafsirin ayoyi ko sura sura ta alqur'ani ba ana nufin mutum ya bude alqur'ani a karanta masa aya kuma ya ta hira ba ya ta bada labarin ilimi ya bada labarin sa tafiye tafiyenta da yayi da matsalolin da ya gamu da su da abin da aka ce masa da abin da ya faɗa to a wannan shi ne tafsirin ba wasu na ɗaukar wannan shi ne tafsirin a karanta aya ɗaya biyu kuma ya ta baka labari wannan ba shi ne tafsirin da ake nufi ba ana nufin idan aka zo kan ayar zai tsaya yi bayani akan ayar tana da sababin nuzul ya faɗa tana da maganganun da malamai suka yi cikin in akwai hadisan da suka fassara ayar ya faɗe su idan akwai maganganun sahabbai ya faɗa akan ayar in akwai na tabi'ai ya faɗa ya zo kan maganganun malaman tafsiri da suka yi na ayar ya faɗa in akwai fuskokin tafsiri daban-daban fuska kaza ne ya faɗe su in akwai mas'aloli da suka shafi ainihin aqida a cikin wannan aya ya tsaya ya tsalaice su ya bayyace su ya shiga matsalolin da suke da alaka da fiqhu wanda suke da alaka da ayar ya fito da su har ya zo kan matsaloli na arabiya da sauransu haka duk abin da yake faɗa yana da alaka da ita wannan ayar kai tsaye ba kawai ya raraka yayi za ya jeji ba kuma ya tawai tafsirin ayar akwai wani malami da yake shi ma zai kwatanta ya zauna wai zai wata ɗaya yana fassara fatiha amma an kaji tafsirin ji hira ce yake yi da an karanta aya ɗaya sai ya shiga hira kuma da ya taba wa mutane dariya ƙarshe kuma a tashi ba tare da ka ji wani abin da yake da alaka da ayar ba haka gobe za a zo a yi sai haka yi sai ƙarshe ce wai ya daɗe yana tafsirin fatiha to Ibn Taymiyyah yana irin wannan ya tsaya ya bi aya ko sura ya tsalalace ta wajen tafsiri ya samu yin hajji sau ɗaya a rayuwarsa a shekarar hijira 662 a lokacin yana ɗan shekara 31 ya yaɗa iliminsa a garuruwa daban-daban irin su Dimashq da Masar da Alkahira da Iskandariya da kurkuku gidajen kurkuku da suke waɗannan garuruwa haka nan ya fita har guraren da ake yaƙe-yaƙe nan ma ya yaɗa ilimi ya fara rubuce-rubuce talifi na ilimi tun yana ɗan shekara 17 Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya bashi sabati ya bashi kuwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if al-mu'min al-qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli al-khair to mu'mini kakkarfa shi Allah ya fi so shi yafi al-khairi sama da mu'minin da yake mai rauni dukkanin su sun yi tarayya a cikin al-khairi amma mai karfi shi ne ya fi soyuwa shi ne ya fi alkhairi a gurin Ubangiji Ibn Taymiyyah yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su kowa ƙarfi ba wai kawai ƙarfi na jiki ba a'a sabati ƙarfi na zuciya sun ne mai ƙarfin zuciya yana da sabati wajen ambaton Allah da zikiri da ibada da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da abokan gaba to ku jajirce ku dage ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna wa la'allakum fa samu babbar rabo Ibn Taymiyyah musun da Allah madaukakin sarki ya bashi kowa sai ibadati fi zikrihi lillah kamar da Ibn Qayyim yake cewa Ibn Taymiyyah a cikin littafin Salawatul Sayyid yake cewa Ibn Taymiyyah lokacin in yayi sallar asubahi yakan zauna har rana ta take tsaka yana ta zikiri da ambaton Allah da karatun alkur'ani da addu'a yana daga kansa sama yana addu'a har rana ta kai tsaka sannan ya kullu rafi haka nan Allah madaukakin sarki ya bashi karfin jiki da lafiyar jiki ya kasance yana da miliya da take jahwariya wato miliya ce wacce take mai jiyarwa ba miliya da idan yana magana ba sai an kasa kunne sosai a ji shi a'a duk irin dimbin al'ummar da suke sauraron shi yakan daga murya ya jiyar da su ba tare da amsa kuwa ba domin a wancan lokacin babu wannan amsa kuwa yana jiyar da masu sauraron shi ya kuma ainihin mallaki zukatan su yayin da yake musu magana ya shiga zuciyarsu cikin dan dangalin lokaci mutum ne da Allah ya bashi kuma karfin hajja da wuya ya haddace abu ya manta ya haddace littafin al-muhalla na ibn hajar saboda yawan karanta littafin musnad ya karanta shi ba so ɗaya ba ko biyu ba littafin musnad na imamu ahmad babban littafi ne babban kundi ne na ilimin hadisi domin ya kunshi hadisi sun kai kimanin 40,000 ibn taymiya ya karance shi daga farko har ƙarshe ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har ta kai saboda yawan lalata hadisansa da yake yi da yadda yake safar hadisi a cikin wannan littafin yadda ya so inda ya ga dama ta kai ma ana cewa ya haddace littafin gaba ɗaya farkon littafin da ya haddace shi ne littafin al-jawab baina sahihain na abubakar al-sumaili wani littafin hadisi ne da ya haɗa hadisan bukhari da muslim a guri guda shi ne farkon littafin da ibn taymiya ya haddace hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa har ta kai zahabi yana cewa ana yi wa ibn taymiya kirari ko kuma har ta kai akan iya a ce kullu hadithin la ya'rifu ibn taymiya fa laysa bi hadith wani hadithin da ibn taymiya bai sai shi ba to ba hadithi bane wannan kirari ne da kuma nuna irin yadda ainihin ya kasai ta ya gurin kasa a wannan fanni ba wai ana nufin idan ya ce babu hadithi ba to babu din akan iya samu shi mutum ne dan adam ne wani lokaci yakan iya yin tuntuban harshe ko kuma ainihin ya sha'afa ko ya manta wannan zai iya faruwa ko ma ya faru yakan iya zuwa babu hadithi kuma a yi a same shi to amma dai maganar da malaman hadithi suka yi irin wannan tana nuna cewa mutum ne mai babban sha'ani mai babban matsayi a wannan fage na ilimin hadithi malamai da dama sun yaba masa har ma waɗanda ba masoyansa ba sai da suka jinjina masa suka yaba masa suka cire masa hula kamar yadda Bahaushe yake faɗa Ibn Sayyidin Nas al-Ya'muri ya yabe shi yabo ba kaɗan ba lokacin da yake magana akan Abul Hajjaj al-Mizzi yana yaban Abul Hajjaj al-Mizzi sai yake cewa shi ne ya haɗa ni da babban malamin nan limamin nan Sheikhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyya to al-Mizzi shi ya haɗa shi ciya da Ibn Taymiyya da Ibn Sayyidin Nas ابن سيد الناس يكي فألقيته ممن أدرك من العلم حظا لنزا مدشي سيلا قنش مسلم إذا الله يباشر له أستين إلمي وكان يستوعب السنن والآثار حفظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا يا ما كسا هو كا كسا ما كشي يا حتى تسنوني لما بنقنصها بين التابعين جد نقنش يلا صرف ولنا كاول أنه أيهم حديثي yace in takallama fi tafsiri fa huwa hamilu rayatihi in yana magana a tafsiri shi ne mai dauke da tutar wannan fannin aw aftasil fiqh fa huwa mudriku ghayatihi in kuma a fiqh zai yi fatawa to shi ne wanda ya yi gayar fiqh aw zakara fil hadisi fa huwa sahibu ilmihi wa dhu riwayatihi in kuma yayi muzakara da kai ya tattauna da kai akan fagen hadisi yace to shi ne ma'abocin ilimin wannan fanni shi ne ma'abocin ruwayar wannan fanni aw hadara bil milal wal nihal lam yura awsa'a min nihlatihi fi zalika in kuma zai tattauna da kai ne akan addinai da kungiyoyi wadanda suke jingina kansu ga musulunci to ba za ka samu wanda Allah ya yi wa baiwa wadatacciyar baiwa ba a wannan fanni kamar sa yace baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsi yace a kowane fanni ya yi fice ya tserewa waɗanda suke ƴaƴan jinsinsa wato waɗanda suke tare da shi a gari ɗaya suke yi karatu tare da shi walam tara aynu man ra'ahu mislahu idan wanda ya ga Ibn Taymiya bai taɓa ganin kamar sa ba wato duk idan da ya ga Ibn Taymiya zai ce ba zai taɓa ganin malami irinsa ba wala ra'at aynuhu misla nafsihi shi kansa idan sa shi Ibn Taymiya bai taba ganin kamar kansa ba kana ya takallamu fi tafsir yakan tsaya yayi magana a cikin tafsirin alqur'ani fa yahduru majlisahu aljammu alghafir mutane masu dimbin yawa su halarci majalisin sa wa yariduna min bahri ilmihi al'azb an-nadif su sha ruwa garai garai wanda suke mai dadin tantalo daga cikin tekun iliminsa shi ya kasance a fagen tafsiri idan yana hikaito maganganun malamai akan aya su za ka yi mamaki kwarai da gaske. Akwai littafin ta mujallabi biyu wani bangare na tafsirin ta, tafsiru ayatul ushkilat, tafsiru ayatul ashkalat, wato tafsirin ayoyi waɗanda suke ba da rikici wajen fahimtar su. Ibn Taymiyyah ya ce har ma ba za ka samu, idan kana karanta littafin tafsiri duk inda za ka karanta ba za ka samu tafsirin ta daidai ba. Ba za ka taɓa cewa yi tafsiri me zai hana ya fassara Alkur'ani daga farko har ƙarshe. Ya ce to aka yi haka ai zai zama an yi maimai akan aikin da aka yi a baya. Sai dai a ɗauki wasu ayoyi waɗanda ake ganin an samu kuskure wajen fahimtar su, a yi ƙoƙarin yi wa mutane bayanin yadda fahimtar su take ta ƙwarai. To haka dai Ibn Sayyidin Nas ya yi ta kururuta shi a cikin ainihin ajibarsa. Haka nan ɗalibinsa Al-Hafidul Adh-Dhahabi shi ma ya kururuta shi, ya ainihin yabe shi, yake cewa shaykhuna al-imamu shaykhul islami fardu zaman bahrul ulumi taqiyyun fi. Wato malaminmu limami shehin musulunci wanda yake kwaya ɗaya tilo a zamaninsa, shakundum na ilimi taqiyyun fi. Haka nan a cikin littafin sa Zairu Siyar ko Zairu Tarihul Islam da ya tarjamar Ibn Taymiyyah ya yi masa ainihin yabo mai yawa, yake cewa Ibn Taymiyyah ya karanta hadisai da yawa a gurin malamai, ya zazzabo hadisan da ya karanta a gabansu, ya rubuta littafan hadisai da hannunsa, ya rubuta Sunan Abi Dawud, ya yi nazari da bincike game da mazajen hadisi da illolin hadisi, har ya zama daga cikin malamai masu ainihin bin keke da keke na hadisi a immatun nakri kenan. Sannan ya zama daga cikin malaman hadisi tare da addini da Allah ya bashi da hankali da kyakkyawan ambato da kula da kansa. Yake cewa sannan kuma ya dukufa wajen karanta fiqh da mas'aloli waɗanda suke da zurfi na fiqh da ka'idoji na fiqh da hujjojinsa. Ya yi zurfi wajen sanin mahallin ijmari a cikin matsala da mahallin sabani a cikin matsala ta fiqh, har ya zamana in yana magana kowa sai ya yi mamaki idan ya kawo matsala daga cikin mas'aloli na khilafa, mas'aloli da malamai suka yi sabani a ciki, yana kafa dalili, yana kawo ra'ayin da yake shine mai rinjaye, yana ijtihadi, za a iya cewa uqqalahu zalika, yana ijtihadi kuma ya cancanta ya ijtihadi. Fa inna shurut al-ijtihadi kanat qad ijtama'at fihi, saboda sharadin ijtihadi gaba daya sun tattara cikin shi. Ibn Taymiyyah yace fa innani ma ra'aytu ahadan asra'a intiza'an lil ayati dallati ala al-mas'ala allati yuriduha minhu, dan taba ga mutumin da idan yana magana akan wata mas'ala ba ya fi kowa saurin zakulo ayoyin da suke magana akan wannan mas'ala. Wato nan da nan zaka je yana ta kawo ayoyin da suke da alaka da ita wannan mas'ala din, za a yace bai taba ga mai irin wannan gaggawar kwakwalwar irin ta Ibn Taymiyyah ba. Yace ban taba ga kuma mutum mai tsananin halarto da matanin hadisai da jingina su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su, idan a sahihaini ne Bukhari da Muslim ya jingina su can, idan a Musnad na Imam Ahmad ne ya jingina hadisin zuwa Musnad, idan a cikin sunan ne Sunan Abi Dawud ko Nasa'i ko Tirmidhi ko Ibn Majah ya jingina su zuwa ga wannan littafi. Yace ka annal kitaba was sunan nusba ilayhi, kai ka ce an juye masa Al-Qur'ani, ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzo Allah an baje masa su a gabansa a cikin faifai, inji Ibn Taymiyyah Adh-Dhahabi, wa ala taraf lisanihi, kai ka ce akan gabar harshen sa suke, wato da ya motsa harshen sa sai su tafi da ainihin lafazi mai dadin ji wa ainin maftuha da ido wacce take a bude wa ifhamin lil mukhalif, da kuma kore abokin jayayya, idan ana jayayya da shi saboda sanin makamar hujja, nan da nan zai ga abokin jayayyarsa ya rasa ta cewa. Yace wa kana ayatan min ayatillahi ta'ala fi tafsir, kace aya ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a bagen tafsiri, wattawassu'i fihi, da fada da magana a cikin sa, la'allahu yabqa fi tafsir al-aya al-majlis wal majlisayn, to wani lokaci sai ya wanzu yana tafsirin aya daya majalisi ɗaya ko majalisi biyu. Yace in ka karkato wajen sanin aqidu na addini da sanin aqidu na wasu kungiyoyi kamar Khawarijawa da Rafilawa Shi'a kenan da Mu'tazila da sauran 'yan bid'a, to anan ba a keta masa kura, ba wanda yake kama kafarsa yace tare da kuma haka mutum ne mai karamci karamcin da ban taba ga mutum mai irin sa ba wato Ibn Taymiyyah yana da karamci karamcin da Al-Zahabi yace bai taba ganin mutum mai karamci irin sa ba Al-Bazzar ya kawo ainihin misali yace akwai wata rana da ya fita wani mai bukata ya tare shi yana son ya biya masa bukatar sa yana tambayar sa ainihin yana roƙon sa abinda ainihin zai tallafa wa rayuwarsa da shi Ibn Taymiyyah kuma a lokacin baya da abinda zai bashi sai ya cire rigarsa da yake ga talan je ka idan za a sayar za a saya ka sayar kai amfani da kudin Allah ya amfane ka da su ko lokaci da wani yazo yana roƙon sa ya rasa me zai bashi sai ya baje masa littafin sa yake dauki wanda yayi maka ya sa ya dubi wani musafi na alqur'ani mai tsadar gaske sai ya dauki daliban suka ce ta malam ka gafa wanda ya dauka yace ku bar shi kai a karanta ya amfana wato shi ma saboda mugunta ba zai dauki sai dan karamin kudi ba sai zo ba mai tsadar to mutum ne mai karamci kwarai da gaske sannan mutum ne mai jarumta jarumtar da ake misali da ita kamar yadda za mu yi misali za mu faɗi wani nau'i na jarumtar ta kaɗan daga cikin jarumtar Ibn Taymiyyah mutum ne mai yawan faɗar gaskiya mai yawan hana munkari baya jin tsoron zargin mai zargi akan wannan Ibn Zamalkani ɗaya daga cikin ƴan bid'a ne da suka sako Ibn Taymiyyah a zamaninsa suka sako shi a gaba da ainihin bakaken maganganu da kai shi gaban sarakuna amma duk da haka shi kansa sai da ya jinjina wa wannan mutum yaban gwani ya zama tilas ya zama dole yake cewa lam yura min 500 sana ahfazu minhu Ibn Zamalkani yake cewa tun daga shekara 500 baya da suka wuce ba a taba ganin mutum bai haddar Ibn Taymiyyah ba a wani gurin ba har yaban shi yake yana ci da shi sayyiduna wa shaykhuna wa qudwatuna الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارئ الحافظ الزاهد الورع القدوة تقي الدين شيخ الإسلام سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد رادئ أهل الزيد والفساد أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني أعلى الله مناره وشيد به من الدين أركانه يبوني بابن الزملكاني يكي متى تبتك يهي تتكي قبلها تبتك يهي تتكي زوجي يسا كما لهم شو قبلهم أبن كويم شيهي جيمان مثني ليوي إلمي وان ديكي قوايات تل أزاما من سبايشي قوالي mahaddaci zahidi mai gudun duniya mai tsantseni abun koyi fakiyyucin shekul islam wanda yake shugaban malamai abun koyin manyan limamai masu martaba mai taimakon sunna mai rushe bid'a hujjar Allah bisa bayansa mai karya garkuwar ɗan bid'a mai karya garkuwar karkatattu zamanmu masu barna أو حد العلماء سيطة أتكما لما يبا يدشي با كمسا قال شما سدي اجتهادي يبا أسونا ستككي أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني يتي الله يقال توك كمسا ينسى يقال كرف فأديني الركن لم الدين الفدشي سيقاو سبيتو شيكي شوى ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر هو حجة لله طاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر هو آية للحق هو آية للخلق ظاهرة ألواؤها أربت على الفجر يجي ما صفة تاتي من ذات لي فتا وزن بعد صفة سا صفة ستاف كرف أكيد بجيتا شين هجر الله من كري قوة وشتاف كرف قوة شين أتكن كانم وأبما ماكي نوان الزامن شين آية أبيجي جهل السكاء والسك ظاهرة وأن حسكنت يا دل حسكن الفجر wannan Ibn Zamalkani shi yake faɗar wannan dangane da shi wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u abokin faɗan ka ya rasa yadda zai yi tsaya yayi shaida yace eh lalle abin nan lalle wani din nan ga yadda yake ga kuma matsayin ka babu shakka babu shaida da kai wannan Ibn Taymiyyah mutum ne jarumi kamar yadda Zahabi ya faɗa ash-shaja'atu al-mufrita jarumta jarumta wacce take mai tsananin da aka mutum ya karanta tarihin sa musamman a cikin al-bidaya wa nihaya na ibnu kathir al-majiranta ibnu kathir zai zama wajib na jarumta daban-daban lokacin da tsakar suke kokarin suke yunkurin ainihin su kawo hari nan Dimashq su mamaye garin Dimashq a lokacin sarakuna waɗanda suke mulki a garin sai suka gudu Masar wanda da farko wasu daga ciki sun yi kokarin a kare malamai a masallaci a ce ya za a yi wasu suka ce a yi addu'a Ibn Taymiyyah ya farace tashi ya ce a'a ban ce ka a yi addu'a ba amma ba a zauna a masallaci ba kawai a ce addu'ar za a tsaya a kanta dole a fita a yi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Makka suka yunkuro za su yake shi ai ba zama a masallaci ake ta addu'a ba duk da cewa addu'a ta ba za ta faɗo kasa banza ba fita yayi fagen daga ana yaki yana daga hadira addu'a ba haka sai da Abubakar har sai sayyidina Abubakar ainihin ya tausaya masa ba a cikin filin yakin Badar ana yake addu'a saboda haka fita za a yi ayyaki yace in kun fita ko ka tsaya wato dan Allah kuka yi wannan jihadi fi sabilillahi ila ba ku lamunin za ku ci nasara insha Allah suka ce Ibn Taymiyyah kana fadar insha Allah ta hakikan au talikan kana fada duk da tabbas ne ko ku a'a kana da dan tantama ne yace a'a ta hakikan tabbas za ku ci nasara to haka aka fita kuwa aka gwanda Ibn Taymiyyah yana daga cikin waɗanda aka ganshi yana zariya yana kai kawo akan ingarman dokin sa duk inda ya kada sai dai kaga kura tana tashi abokan gaba na zubewa waɗanda suka halarci wannan yaki haka suka shaida Ibn Taymiyyah shi kadai aka ga yana kai kawo tsakiyar abokan gaba idan ya ga wani yana lakwalafa yana sako-sako ko yana so ya gudu sai ya ziga shi ya tunzura shi sai ka je kai yaki sai in ma a yi nasara in ma a yi shahada hal ka tarabbasu da ila illa inda al-fitnayn me kuke jira me muke jira ko dai mu samu shahada ko kuma mu yi nasara haka akai kuma akai nasara shugabannin da farko duk sun gudu Masar gari ya yamutse saboda babu hukuma hukuma din ta tsere saboda haka ɗan iska da aka kukkulle barayi da ɗan fashi da waye duk sai suka fito gari akai ta sata akai ta ainihin maki jama'a ana kwace musu kayan su rana tsaka Ibn Taymiyyah yake lalle sai an fito kuma an yi hisba a wani lokacin ya tara nagartattun garin da dakaru sha'izu abin nan samari zarata yace a fito a yi hisba suka fito suka tafi wajen waɗannan miyagu suka dinga bin su lungu lungu sako sako suna kamo su sai da suka maida su kuku suka dawo garin ya dawo cikin hayyacin sa mutane suka lutsu kowa ya koma kasuwa dan kasuwa koma kasuwa to a lokacin ya aika yace shugabannin su zo su karɓi mulkin su sun sun zata ma jin mulki zai da irin wannan kasa za a samu yan zuga to kawai malam tunda kaga dai hali ya zama ka kawai ka zarce mana kawai ka zarce sai ka a kirawo su aka kirawo su daga Masar bayan sun tsere yace to ga kasar ku ga mulkin ku yace ni rajulu umma ne ba rajulu daula ba ni mutum ne na al'umma duka ba wai kawai in yi mulki ba kawai aka yi tattara mulki ga ba su amma duk da haka wannan ba ta sa shi wato ba ta sa ɗan bid'a sun kyale shi ba a yayin da suke shirin guduwa fa ya sa aka yi wannan jihadi aka tsara martabar wannan gari akwai lokacin da Qazan ɗaya daga cikin kwamandoji ko shugabanni sarakuna na Qatar ba ka wasu da san wannan sunan ba Qatar wata al'umma ce da ainihin aka yi ta a gabashin duniya gabashi mafi nisa san wani da tsada tsada wata al'umma ce da ta shahara da ainihin fada da jarumta saboda mahaya da wakai ne kuma sun kwaye wajen farauta da harbi don haka wannan jarumtar tasu sai ta karantar da su cewa ai in suka tsaya suka yi yaki za su iya mallakar duniya gaba ɗaya ko mutane ne waɗanda ba addini suke da shi na kwarai ba ba ma sabon wani addini ga samawi suna bautar kakanninsu ne akwai kakansu babbansu wanda suke kira Genghis Khan wanda shi ne suke cewa shi baya mutuwa sai dai gangar jikinsa ta mutu idan gangar jikin ta mutu to shi Genghis Khan ɗin shi ne ruhin nashi zai koma jikin babban ɗansa sai ya zama shi ɗin ne ya sake dawowa to saboda haka sun ce shi haka yake duk abin da suke samu na nasara da ruwa da arziki da zaman lafiya da lafiya shi wannan jankin sarshi yake ba su daga shi suke bautawa suna da kundin shari'a wato constitution nasu wanda suke kira shi aliyakat sauran shi kenan aliyakat shari'a ce mai tsauri ko mai kai kawai kisa ne idan mutum ya saci kwai a kashe shi idan mutum ya yi ƙarya a kashe shi komai kawai kisa ne su ba wani maganar hukunci ko a ɗaure mutum ko a masa bulala kawai a sa takobi a tsari wannan shi ne aliyasa wanda suke ainihin doka tsabin nan shari'a da shi to waɗannan mutane su suka fara shiga duniya a wancan lokacin suka dinga cin ƙasashe daban-daban tun kafin zamanin Ibn Taymiyya suka dinga cin garuruwa daban-daban-daban har suka zo ainihin suka mamaye Baghdad a lokacin khalifancin al-musta'sim billah lokacin da ɗan shi'a suka ba su haɗin kai suka ba su goyon baya aka karkace musulmi a Baghdad irin yadda yake faruwa a yanzu da can ya taɓa faruwa tarihi ne mai matakarsa Ibn Taymiyya da yake ba da labarin abinda Satar suka yi tare da haɗin kan Ibn al-Alkami da Nasirul Kufr al-Tusi wanda suke ce masa Nasirul Din Nasirul Kufr al-Tusi wanda suka haɗa kai da Satar aka yi wa ainihin khalifa al-musta'sim billah yankan ainihin rago shi da iyalansa aka shigo Baghdad aka yi ta kashe musulmi ba ji ba gani don shi ba ta tare ba ruwansa da kace wai ka bi shi don kace wai ka tuba ka bi shi wannan ba zai sa ainihin ka tsira ba shi kawai aikinsa kisa ne don horon da ake ba su kenan in sun shiga gari su share garin ba a so a ga duk wani abu mai motsi to haka suka shigo lokacin da Ibn al-Asir a cikin littafinsa al-Kamil ya zo ba da labarin wannan mutanen ya ce ya ce da yake shi a zamaninsa ya riski abin ya ce ya daɗe yana tunanin ya rubuta tarihin mutanen nan ko kar ya rubuta ya wuce cewa shi dai ya karanta irin bala'i iri-iri da ya auka wa duniya tun daga farkon halittarsa har zuwa lokacin ainihin bayyanar Qatar ya ce shi bai taɓa gama ba irinsa mutanen nan ya ce kai shi tsoro yake ji ma ko yana ji ma a jikinsa watakila ko har a kiyama ta shi ba za a samu bala'aɗɗen mutane irin waɗannan ba ya ce ko fitinar ya juju wa ma juju ya ce ba a jin za ta kai ta Qatar ɗin ce dan ya juju wa ma juju ƙarƙari idan suka kashe mutum shi kenan amma waɗannan za su kashe mace sannan su fasa cikinta su kashe ɗan cikin su kaga ya ce ko dujal ɗin aka yi imani da shi mutum ya imani da shi shi kenan zai zama cikin mabiyansa ba a taɓa shi su su wani ba maganar kai imani da su mutane ne kawai zubar da jini shi ne kawai abinda suke sha'awa shi ne kawai abinda suke so su gani su to haka suka dirka ko duniya suka dinga cin garuruwa daban-daban ta kai idan aka ji labarin bayyanarsu ana jin za su iso gari bayan wata biyu to duk garin za a tsaye kafin wata biyu duk garin an gudu sai dai su samu garin ba kowa to haka suka yi ta cin duniya har suka shigo alamin islami to har zamanin Ibn Taymiyya suna nan yan tsirarin duk da cewa tafiya ta yi tafiya wasu sun cakuɗuwarsu da musulmi sun shiga musulunci to shi Qazan ɗaya daga cikin jika ne na waɗannan mutane to a da'awarsa shi musulmi ne to sai kuma ya zo yana zalunci aka rasa waɗanda za su iya zuwa su gaya masa gaskiya Ibn Taymiyya ya ce shi za shi in akwai mai raka shi ya zo a ciki saboda haka kawai ya tsaye sa gaba wasu ƴan tsirari cikin almajiran suka ce za mu bi wasu suka ce gaskiya ba za su iya zuwa ba ya tafi kawai ya danna kai cikin tentin Qazan yana zaune da sojojinsa da dogaransa ga takuba na walƙiya a hannunsu Ibn Taymiyya ya shiga ya zauna ya shiga gaya masa gaskiya ta inda ya shiga ba ta da yake fita ba da kuma sauki madaukaki mutumin nan ya tsaya kawai yana sauraron sa Allah ya jefa masa haiba da soyayya ta Ibn Taymiyya ya kasa cewa komai Ibn Taymiyya yayi ta masa wa'azi iri yayi ta masa wa'azi cikin abin da yake gaya masa yake kaga iyayenka kakanninka kafirai ne amma barnar da kai kake yi ba su yi irin ta ba yayin su aka yi alkawari da su suna cikawa da za akwai ka baban sa holaku ce holaku suna cika alkawari amma kai ba ka cika alkawari ga ka da liman ga ka da malami da mai kiran sallah da alkali amma kuma azzali wannan kantar yace shi dai yace a rayuwarsa bai taba sauraron wani mutum yana ga masa irin wannan maganganu ba sai Ibn Taymiyyah. Allah ya jefa tsoro a zuciyarsa. Ibn Taymiyyah yana matsawa kusa da shi har sai da guyoyin Ibn Taymiyyah suka kusa ainihin shafar guyoyin wannan azzalumin shugaba. Yana ta faɗa masa maganganu irin wannan. Da ƙarshe kaza yace to mala ai mana addu'a. Ibn Taymiyyah sai ya shiga addu'a. Ya Allah ka karya azzalimi Allah kai kasa da shi Allah ka turmusa hajjin sa a kasa kuma yana ta cewa amin amin ya da tsara ce Allah ya taimaki sarki sai dinga addu'a wace kowa ya ji kawai da kaza da yake ya zama fadar gaskiya yace to sai an jima ya tashi ya tafi ko daga nan aka samu kazan ya yi ainihin sassauta a mutane ba wanda ya irin wannan sai Ibn Taymiyyah duk malamai ta suke ba za su iya zuwa ba to haka Ibn Taymiyyah ya zama ne yana fito na fito da cikin wasu wadanda ya san cewa azzalimai ne miyafu haka nan ta fuskar addini bai bar ainihin ba ta garin addini sun yi tabarna da su fito da a lokacin da shi bid'a ainihin ta yi kanta ta mamaye ko'ina a cikin Dimashq ko ina ita ce sufaye yan abin nan masu bin tariƙar rufa'iyya al-ahmadiyya wadanda suke Ahmad al-Rufa'i suna nan suna ta tsafe da sunan karama yanzu su zo su su suna zikiri suna shiga wuta wai karama ce ba ta ita ba ta kona su Ibn Taymiyyah ce ƙarya suke maƙaryata yace kuma su zo ayi munazara su zo ayi muqabala da su yace kuma me suke takama da shi ba shiga wuta ba ya sun zo a hura wutar in gaya musu abinda za su shiga wutar in sun shiga zan bi su a baya ki in za su shiga wannan wutar su je su yi wanka da sabulu su wanke jikinsu su zo su shiga wutar ki ai na san tattabarin da suke yi in sun isa in suka shiga ni kuma zan bi su a baya sai suka ce ai su karamar su sai a gaban kafirai take amfani ba a gaban mutum shikenan mutane sai suka tafi wannan magana a ashe haka abin yake ashe da ban duk hologo ne ba gaskiya ba ne din da fa'ida ake wa mutane da tsabi da sunan karama to daga nan ya karya kadarin su ya rubuta littafi a kansu to shi yasa ɗan bid'a suka ce lalle sai sun saka malamin nan a gaba in ba haka ba za su ƙare a garin to fa shi ne aka dinga kai shi ƙara a kai shi ƙara a yi majalisi ya zauna ya ƙure su su faɗa ya faɗa ƙarshe ya ƙure su duka malaman bid'a fa za a tare shi ƙare a kansa amma ya guri su ƙarshe suke a tashi zan ba su shirya ba shi ya shirya a kuma dawowa sai su zo da sojan haya suka zo da wani tafiyar daily dandy wai ya sa ilmul kalam in suka buga da Ibn Taymiyyah zai kure Ibn Taymiyyah ya kada shi to ƙarshe dai suka nemi a ɗauki tsauran mataki a kansa Ibn Taymiyyah ya yi ta rayuwa cikin kurkuku daga kurkuku zuwa kurkuku an fara ɗaure shi a shekarar a hijira 663 ya yi ɗan kwayar ɗan lokaci kaɗan a tsare aka sake shi shi kuma wani kirista ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Ibn Taymiyyah aka tabbatar da shaidu ya yi haka aka je a gayawa shi shugaba na wannan gari cewa ga abin da ya faru aka ce Ibn Taymiyyah da shi da ɗan uwansa da wasu tare da shi suka je suka faɗa wa shi mai gari ga abin da wannan kirista ya yi sai fito jama'a sai suka jajjefi kiristan nan suka dan jajjefi shi sai aka je aka gaya wa ainihin shi wannan mai gari cewa Ibn Taymiyyah ya zuga jama'a an daki wani mutum shi ne aka kawo Ibn Taymiyyah aka tsare shi na 'yan kwanaki a wannan lokacin ne ya rubuta littafin sa Asbarul Maslul ala Shatimir Rasul wato ta rarren takobi ga wajini la wuce akan dukkan wani wanda yake zagin manzon Allah Ibn Taymiyyah ce duk mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kare lafiya ba in ba a tsayar masa da haddi ba na shari'a to zai gargu da wanda zai tsayar masa da haddi to shi wannan mutum sai da awar ma ya shiga musulunci shi kirista din ya kama hanya wai zai tafi makka a can wani dan uwansa ma ya kashe shi shi to sakamakon abin da yayi kenan to haka nan an kuma tsare Ibn Taymiyyah tsarewa ta biyu a Al-Qahira tsawon shekara ɗaya da wata shida tun daga ranar Juma'a 26 ga watan 9 Ramadan shekara ta 705 tare da ɗan uwansa Sharafuddin Abdullah da kuma abuhu zai Sharafuddin Abdulrahman da abuhu Zainuddin Abdullah. Haka take suran sallah ɗaya ga watan goma a shekarar hijira ta ainihin 705. Haka nan an kuma tsare shi tsarewa ta uku a Makka ɗan kwanaki kaɗan daga uku ga watan goma hijira ta 707, saboda sufaye sun kai ƙaranta gurin mai gari, kuma a dalilin wannan ya rubuta littafinsa Ar-Raddu 'ala al-Bakri, akwai littafinsa da ake kira al-Istighatha da yake ma wani bakri raddi. To a dalilin wannan an tsare Ibn Taymiyyah na wasu ɗan kwanaki. Haka nan an kuma tsare shi a ainihin daga ƙarshen Shawwal shekara ta 707 zuwa farkon shekara ta 708, kusan kwata biyu. Sannan an tsare shi a Iskandariya a ɗaya ga watan uku shekara ta 709 har zuwa takwas ga watan goma shekara ta 709. Sannan aka kuma tsare shi a Dimashq na tsawon kwana 20 daga ran Alhamis 12 ga watan 7 Rajab kenan zuwa ainihin shekara ta 720 zuwa ranar Litinin 10 ga watan 1 shekara ta 721, sai kullewa ta 7 da aka yi mata. Wato duk sanda suka je suka kai shi kara ya kore su, sai a ce kawai a tsare shi, ka a kyale shi. Akwai sanda ma aka yi kokarin wai a tula wani ya kashe shi, Allah ya kiyaye shi. To akwai lokacin da shi wanda ya fi kowa tsanantawa a kan batun Ibn Taymiyyah din a cikin malamai akwai, haka nan a cikin sarakunan ma akwai. A cikin malamai akwai Ibn Makhluf, wani alkali Ibn Makhluf da maliki ne. Akwai Nasiruddin al-Manbaji, wani sufi ne wanda yake da akirar wahda sulusu irin ta Ibn Arabi. Wannan suna daga cikin wanda suka fi kowa tsanantawa Ibn Taymiyyah. To akwai lokacin da su waɗannan malaman suka haɗa kai da wani azzalimi ana kiran shi Dashan Fir, wani baturki wanda suka haɗa kai da shi akan za a yi wa shi sarkin garin juyin mulki, sai ta tashi. Da waɗannan malaman su ne kullum a fada su zurga sarki a kulle Ibn Taymiyyah. An kulle Ibn Taymiyyah kuma sai suka haɗa kai da wancan mugu akan a yi juyin mulki, kuma suka ba shi fasahar cewa zai iya juyin mulki. To kawai sai aka kama wannan masu juyin mulki. Karshe sai ta tashi aka gaza sa hannun malaman akan ayyukan mulki, su suka ba da fatawa. To shi ne sarkin ya ga to me zai ya huce haushi, sai ya ce a sako Ibn Taymiyyah. Ta dubu wai me zai ya huce haushi, sai a sako musu Ibn Taymiyyah. Aka sako Ibn Taymiyyah, ya ce a kirawo shi ya zo ya tarye shi da kansa. Shi fa ne da ya sa aka kulle shi, saboda waɗancan malaman sun zuga shi. Ya tarye shi ya girmama shi, yana wani ƙanƙanta murya gaban Ibn Taymiyyah. Can sai ya ɗauko takardar da waɗannan malaman suka yi fatawa a juyin mulki, ya nuna Ibn Taymiyyah, sai kaga abin da suka yi, me kake ga ya kamata a musu? Tunda yana ga Ibn Taymiyyah waɗannan mutanen sun cutar da su, shi ma yana son ya samu fatawar Ibn Taymiyyah a karkashe su. Da yake Ibn Taymiyyah dan Allah yake yi adawarsa, ba da wata manufa ta duniya ba, sai ya ce da shi, me kake ga ya kamata a yi wa malaman nan? Ga fa abin da na same su da hannu dumu-dumu a ciki. Shi ne sai Ibn Taymiyyah ce a waɗannan malamai ne, in ka kashe su to kuma su waye za su karantar da al'umma? Malamai ne, don haka dole ka girmama su, dole ka yi haƙuri da su. To shi ne Ibn Makhluf ya ake gaya masa, yake kuka yake ta faɗi, ba taɓa ga mutum irin Ibn Taymiyyah ba. Ya ce mun yi ta sa'ayi kai kawo ba dare ba rana mu ga mun zubar da jininsa, yau ga shi ya yi mana damƙa mai ƙarfi amma ya fi mana. Domin a lokacin da zai buɗe bakinsa ya ce ai kawai waɗannan sai a tsayar musu da haƙƙin hiraba, masu baɓarnata a bayan ƙasa, daga cikin haƙƙin hiraba akwai kisa. Da shi kenan su ta su ta ƙare. Alƙali Ibn Makhluf yake cewa bai taɓa ganin irinsa ba. Sa'ayna fi qatlihi wa qadira alaina wa afa anna, mun yi kai kawo wajen mu ganin kashe shi, to amma yau ga shi ya samu iko akan mu ya ce ya fi. Ibn Taymiyyah ya ce ni duk abin da aka yi min, ni wanda ni aka yi wa, to na yaki. كل من آذاني فهو في حل دو وانده يتوسد دينا ياتي مسا ومن عاذ الله فالله ينتقم منه وانده كما ألا يهوى شيد ألا وهذا ابن سيبيع ينونى مسوء العفو عند المقدرة إلى أبدا من زال صلى الله عليه وسلم ينونى وقريشاوة لوكشي فتح مكة قاشا عن نسو ميسكي أمان زي مسوء سكتي كرمش يشيك تبيع دكا وقين تكوني ويذهبوا فأنتم الطلقاء وهكا ابن تيمية يقول لو أن الموجه سياه مسوء فماذا سكا قال قامل داما كما سكا قال ينكم كما سكا تجمل كتو كتو دكيت كيبي دموغل كان دي أكا ابن تيمية فالشي أكا ما يدشيكو كوكو أدمشق tsawon shekara biyu da wata uku da kwana 14 tun daga litinin 6 ga watan 8 shekarar hijira 1726 har zuwa daren da yayi wafati 20 ga watan 11 Zulqa'da hijira 1728 saboda matsalar ziyara lokacin ya rubuta littafin Ar-Rajul Al-Akhla'i da karshe suka ce a kwace littattafan da suke hannunsa a kwace alƙalin ba da suke gurinsa a kwace takardu duk wani abin da zai rubuta a kwace saboda yana tsare mutanen gari duk abin da ya rikice na fatawa na ilimi sai su ga rubuta kurkuku sai su gaya masa sai ya rubutu a kai saboda haka yana kurkuku amma littattafansa sun cika gari jama'a daga gari gari zuwa ake ana guzurin littattafansa ana tafiya to shine kawai sai aka kawo daga fada aka ce a kwace duk abin da yake rubutu a kwace wacin sai sai da ya ci gaba da rubuta da gawayi a cikin bango to da suka kwace ya ce to shi kenan sai kama ya kama har ya kama karatun alƙur'ani a lokacin kafin rasuwarsa da ɗan kwanaki aka kwace masa duk abubuwan da suke da yake rubutu da su a wannan lokacin sai da ya khatma 80 sai a ta 81 ya zo karshen سورة اقتربت الساعة إن المستقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سيدة ولا غاية يا رسول يا رسول أدلتي تنم شدة قوتا تقص شدة أبن الشرين قوتا شاتع وزن بالقعدة إجراء تنظر صلى الله عليه وآله وسلم فليبقى إلى شرين تقص wannan shine ibnu taymiya kadan daga cikin muwaqqit din sa abubuwan da za a fada akan sai suna da yawa kamar yadda na fada ma wata rana wasu dalilai za su kawo wa wadu wasu abubuwan ma da ainihin man fada a yanzu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam ya shukr
wannan majalisun ya albarka a cikin wannan gari na kaduna wanda dokta Umar Sani Rijiyar Lagos ya ainihin abin nan girmama majalisi wanda kuma tabbas musulunci ya amfana in general musamman sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan lokaci ya kamata a ce ina nan da aka rufe darasin littafin da aka kammala na wasiyatul kubra muna son mu sanar da dokta cewa babu shakka mun amfana kwarai da gaske za ka zana ta amfana da wannan darasi wanda aka yi ya karɓa kuma babu abin da za mu ce illa mu roƙi Allah subhanahu wataala ya ga wannan aikin da kai a mizaninka na alkhairi kuma ya zama sanadiyar haɗuwa a jannatin shaddaq kuma Abdullahi shi ne kira ga ainihin abin da yan uwa cikin da suke da su ci gaba da yin amfani da jarumtar da muka koya na wasu yadda kobra tare da yin kokari a ci gaba da yada shi kamar yadda waɗansu yan uwa suka ɗauki nauyin nuna wannan karatu a cikin talabijin da sanyawa a gidajen rediyo akwai waɗansu waɗanda su kuma so ga abin da ya kamata su ba da kuɗi a gurza wannan kafin har wasu jihohi a aika da su fi sabilillah da sauran ainihin abin da ƙananan hukumomi don a riƙa amfana da shi a masallatai da sauran yare-yarensu to har yanzu ina sake kira ga duk wanda yake da hali ya yi ƙoƙari ko da kafin ɗaya ne ko biyu a yi ƙoƙari a tsaya a ci gaba da yaɗawa domin wannan ma taimakawa da awa ɗin ne wannan wanda zai yi wannan da ya san Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai so gaskiya ya ce shi ba musamman ma waɗanda za su iya gurzawa da yawa a bada shi sabilillah musulunci yana da buƙatar wannan har yanzu muna ƙara godiya ƙwarai da gaske da shi abin nan dasta da ainihin abin nan sake sanya wannan littafi mai albarka muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon shi ma a sauke shi ba tare da an samu wata matsala ba muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa mishi gwiwa ya ba shi basira kamar yadda nake kira da sauran malamai waɗanda Allah ya azurta mu da su ma ta haƙƙi cewa kamar yadda dokta ya ɗauko wannan amana ya zo ya asfasa ta a wannan mahalli to don Allah malamai da muke da su masu haske masu fahimta muna da buƙatar ainihin a ci gaba da isar da waɗannan kasanni yadda za a iya fahimta a cikin ƙauyukanmu masu yawa kai haka ainihin abin nan makwasanmu jamhuriyar Nijar sai aka mutane waɗanda Allah ya bai wa amanar ilimi don Allah suna muna kiran sadaukar da kansu wajen shiga ƙauyuka a riƙa karantar da mutane banda wannan ina sake kira ga dukkan ɗaliban ilimi na ainihin jihar Kaduna don Allah mu sake ba da haɗin kai 100% in ma za a samu tsari a sake ƙarawa wajen samun halartar wannan majalisi don wannan majalisi fa'idar da ke da cikin ki ba ma kawai fa'idar karantar ba har yanzu yana ƙara ƙarfi da kuma ƴan uwantaka da ainihin kuma barazana da ƴan bid'a da sauran ire-irensu sai da haka yana da muhimmanci idan wato har za mu iya karatuttukanmu da muke da su a waɗansu masallatai mu yi ƙoƙari ne a jastin nasu mu zo mu riƙa ainihin abin nan ba da haɗin kai ga wannan majalisi mai albarka domin fa'idojin da suke ciki ba kaɗan ba ne wannan kira ne nake ga ƴan uwa ma'abuta abin ɗaliban ilimi da sauran ire-irensu domin a samu fa'idar ta ainihin abin nan kammala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ikon haɗa kai kamar yadda na yi a wancan karan ina kira ga duk wanda yake da iko duk wanda yake da hali a cikin wannan gari da sauran ƙananan hukumomi a daure a riƙa samun halartar wannan wa'azi kuma abubuwan da ake ji a ci gaba da ainihin sanar da su ga waɗanda su ba su zuwa kuma a riƙa jawo hankalinsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake balligo anni wala ba'a ni yi ƙoƙari mu isar da ainihin waɗannan saƙonni muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka ga ainihin abin dokta da duk waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da waɗannan karatu Allah ya yawaita mana irinsu a cikin ƙasar nan da ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya domin addinin musulunci kwarjinin shi da martabar shi da ɗaukakar shi da haibar shi ta dawo a ainihin abin nan doron ƙasa har yanzu ina addu'a da duk waɗanda suke taimakawa ko da ainihin abin nan rubutu ne koyin rikodin da ainihin sauran ire-irensu da ainihin abin da wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da jannatul firdaus Allah ya ruɓanya musu wadata da arziki kuma ya tabbatar da wajibin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim da farko kamar yadda malam Yaqub Musa ya addu'a to ni ma ina maimaita addu'ar da yayi Allah ya yawaita mana irin su Allah ya yawaita mana irin su ba a kasana ba a Najeriya duka duk sanda za a samu manya
su ainihin tsaya tare da kanana su goya musu baya su ba su haɗin kai su babu shakka za a samu haɗin kai mai kyau kuma za a yi wa musulunci aiki. Su malakun Musa su suka share fagen da'awar sunna a Najeriya duka. Wani abu ne da kowa ya sani kamar hasken rana ne babu wanda ya zai yi su kuma wannan mu kanmu muna daga cikin waɗanda muka fa'idantu da da'awarsu da karantarwarsu da tunatarwarsu da jawo hankalinsu irin wannan da yake yi yanzu. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa ikhlasi ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa goyon baya saboda irin wannan haɗin kai da goyon baya da ƙarfafa gwiwa da yake yi mana. Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a mizaninsa ya ainihin albarkaci rayuwarsa da zurriyarsa ya alkinta bayansa ya bashi ladan abin da yake yi na kira zuwa ga musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki musulunci da musulmi. Wannan yana tambaya yake cewa Malam Ibnu Taymiya yayi aure yaya kuma ya kuma haifi ƴaƴa. To Ibnu Taymiya bai yi aure ba ba wai dan baya son ya yi aure ba sai dan bai samu sararin da zai yi aure ba. Kika rayuwarsa gwagwarmaya ce da rigingimu da fasi tashi da yan bida. Yan bida sun kyale shi ba nan daga kurkuku sai kurkuku ku dubi yadda na yi ta zana muku ya shiga kurkuku har wajen sau uku. Akwai sanda zai shekara biyu a kurkuku a kulle. A kai shi wannan fada a ce ya ce kaza ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi wai ta gaddama akan waya zai ce Allah ya daidaita akan al'arshi. Akwai sanda ba yan bida suka rasa yadda za su yi da shi suka ce yanzu a gari duk ana nan ana ta zage su saboda sun yi dalilin da ya sa kulle Ibnu Taymiya. Suka ce jama'a suna ta zage su sun yi bakin jini aka ce a je a lallashi Ibnu Taymiya. Su dai ba za su iya in suka ce a sake shi to sun faɗi kenan. To kuma rayuwar da suke ciki kuma ta tsangwama ce. Don haka dan Allah ya dan ba su haɗin kai ya dan yi muwafaka da su akan ko mas'ala ɗaya biyu daga bayan aka rubuta takardar sai a yaga ta. Waye da ya ce ya janye maganar istiwa'i din na akan al'arshi in ya janye to shi kenan. Ibnu Taymiya ya ce ah yanzu so kuke yi in ce ni ban san Allah a sama ko yake ba ko a ƙasa ai na faɗa haka na kafirta. Ya ce ai sai dai ku kashe ni amma Allah ba zan bar addini na ba saboda kawai ku samu sarari. Ce ku da kuke waje kun fi ni damuwa ni ba a tsare nake a ban ku a waje kuke. Ya ce kuma kun fi ni damuwa. Ya ce so ku yi abin da kuke so. Ya ce me za ku iya yi mu. Ce in ku ce za ku kashe ni to na yi shahada. Ku kashe ni ne in yi shahada. In ku ce za ku kore ni to na yi hijira. Sai in je can kuma in yaɗa aƙida ta in ƙara samun mabiya. In kuma kuka ce za ku kulle ni to shi kenan kuma na samu lokacin da zan yi kalwa da Ubangiji na ita ibada ta. Ce ce saboda haka ni ko me kuka yi min riba ce. Ku zaɓi wanda kuka dama ku yi muku. Sai haka suka rasa yadda za su yi da shi. Ce shi ba zai kawai saboda wani kawai sai ya kafirta. Ya ce ku abinda kuke faɗa na san da shubaha kuke yi don haka ba zan kafirta ku ba. Iya ƙwarewar ilimin ku kenan. Amma ni na gama sanin gaskiya na gamsu idan na sake ta sai in kafirta. Haka yake musu. Su ku zan muku uzuri amma ni ba zan yi wa kaina uzuri ba. Saboda haka su abinda suka so ma Ibnu Taymiya ya yi shiru. Ba wai abin nan ya ma fito ya yarda da su ba gaba ɗaya. A'a ya yi shiru kada ya ce yana tare da su kada ya ce ba tare da su. Shi kuma ya ga ba zai yi ya shiru ba. Allah ya masa baki da ya magana kuma a ce ya shiru ya ce ba zai yi ba. Saboda haka a cikin gwagwarmaya ya yi ta rayuwa daga nan zuwa nan a kai shi wannan fada a kai shi wannan ya tuno min lokacin da aka kai su marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam fadar mai martaba sarkin Kano wai ya ce Allah yana sama. Aka zo da manya-manyan raunuka fa a gaban aka aje wai ga malamai an kawo shi kara da shi da malaman sunna sun ce Allah ya daidaita. Yace to ai ba mu muke faɗa ba mu ba mu ce ba ga qurtubi nan littafin qurtubi kuma ku san shi ku duk kuna karanta al-jami' li ahkam al-qur'an tafsiri adauko aka dauko aka bude tafsiri surat al-a'raf ya karanta ya fassara yace kuma in ban ji baki daidai ba ko ban yi fassara daidai ba wani ya tashi ya ja fassara sai wani daga cikin malaman ya ce alaja nan sarki ya dade gaskiya shi an gaya masa za a yi wannan zaman ya yi nazari ya shirya mu ba a gaya mana ba kaga abinda yake ya faru a bayan sheku mai mutuwa ya tilka al'ayyamu ya dawo da mai da ni wallahi sai suka ce wai wai shi yaron nan an gaya mishi ya shi shirya su su tsaya ta kai da kai to abinda ya shafi aqida da masail khilafiyya ba a cewa kotu ta raba gaddama wannan shi yasa musulunci ya bar kirista ya yi kiristancinsa yahuda ya yi yahudancinsa lakum dinukum waliya din la ikraha fid din alkali zai iya cewa shi ya yanke hukunci yanzu mas'ala kaza dole abu malikiya alkali baya da wannan dama ko yanzu ya ce istiwa'i ba gaskiya bane dole abu ash'ariyanci wannan baya daga cikin hususiyar alkalanci amma saboda mugun nufin dan bid'a shi yana ganin inda zai saki sunna ta wala to shi kenan bid'a sa kuma inda za ta yi gare yayi abinda zai yi ko ma me zai faru ya faru to haka Ibn Taymiyyah ita fama da wannan abin nan amma da ƙarshe Allah ya nuna cewa shi ne ke da nasara lokacin da aka ce ya rasu gari gaba daya sai da ya fito jana'izar Ibn Taymiyyah gaba daya gari kantuna duka kasuwa gaba daya babu wanda ya bude kantinsa duk gaba daya kasuwannin Dimashq babu wanda ya bude kantinsa mata har kan suraye ana kuka har wanda ba musulmi ba ka tafi ta kai a ranar an ce tun da aka kafa wannan garin ba a dai san lokacin daular Amawiya lokacin nan ne abin nan khilafa abin nan hedkwata ta khilafa ba a san watakila ko an taɓa yin taro irin wannan ba amma su dai waɗanda suka yi da gidaye suka yi da shekaru a garin suka ci su ba su taɓa jin taro irin wannan ba to dama Imam Ahmad yana cewa yan bid'a bainana wa bainakum yawmul jana'iz da ya bagar zamar tsakanin mu da ku ranar da wani cikin mu ya rasu to kuma lokacin da Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya rasu ne dai ba a gani ba duk suka bi tarihin Najeriya ba taɓa ga jana'iza irin wannan ba a kanan ai manya-manyan shekunansu suna faduwa kasa sai dai a rediyo sai dai a rediyo ba kama san mai aka yi ba ba za ka ga komai a gari ya canza a ba ranar rasuwar Ibn Taymiyyah wasu mutane uku su suka kasa fitowa ba wanda sun shahara da kiyayyar su ga Ibn Taymiyyah suka ce in suka fito mutane za su kashe su suka koya gida a ran nan da dama mutane sai da suka yi azumin tilas saboda ba masu abinci mutane kawai suka ce kawai mun wuce da azumi to idan za ka ba abinci ma ka sayi abinci a kai to kaga wannan shi yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya sanya masa kabuli a zukata duk irin wannan fitintinu da ya gani da takurawa ta wasu yan tsirari masu mulkin da suke fada da shi su ne kuma suke masa shari'ar da za su kai shi a lokacin da Al-Ghani ibn Makhluf a Masar aka kiyasa aka kawo masa Ibn Taymiyyah wannan bid'a ne kuma al-Ghani aka kawo masa Ibn Taymiyyah wai zai masa shari'a Ibn Taymiyyah zai yi magana yace shi ga sai Ibn Taymiyyah musu wa'azi an ce kake kaza kace kaza Ibn Taymiyyah ce wane ne abokin shari'a ta ai kai ne abokin shari'a ta ya za a yi kana abokin husuma ta kuma kai min shari'a ce ila kan aka taba karan da wannan sai aka shi Ibn Makhluf shi ne abokin husuma ta kuma shi ne alqalib fi kal qitamu wa anta al qasm wal hakam akan ka ake rigimar kuma kai ne abokin rigimar kuma kai ne alqalib saboda ka saka rasa yadda zasu sai dai aje a tsare shi a tsare dan uwansa alkama almajiran sa haka dai ake tai kashe kuma Allah ya bashi nasara yanzu mutum nawa ne ya san wani ibnu Nasruddin al-Manbaji mutum nawa ya san wani Manbaji ba wanda har sufa yamma kashe babban sufi ne amma sufi nawa ne ya san wani Manbaji amma Ibn Taymiyyah ya cika kullun kowa a ta an san shi to kaga su Allah madaukake sarki ya batar da ambatan su in ma za a ambace su sai dai a cikin wannan rigingimin kaji sunayen su har da aka ji su a littattafai ba haka ji darussa ana karanta littafansu ba Allah ya ɓatar da su ɓat ya kuma daga Ibnu Taymiya ya to tauraro a sama kowa yana hango shi to haka Allah yake sha'anin sa Ibnu Taymiya bai yi aure ba har ya koma ga Allah kuma a cikin malamai an yi ire-iren su da yawa kamar irin su Ibnu Jarir al-Tabari Sheikh al-Muqattil da zama rayuwa da irin su Nawawi Imam an-Nawawi ne al-40 an-Nawawiyya ya zama rayuwarsa bai aure ba suna nan da yawa wani ce akwai bambanci tsakanin bakin rawani da fari ba wani bambanci ba za Allah ya sanya bakin lokacin da ya je fato Makka da bakin rawani da ya kuma sanya fari kada ka ba wani shi rawani sunnatul ada ce ba sunnatul ibada ba dan ka sa rawani baka fi wanda bai sa rawani dan ka sa rawani baka fi mai zannabukar ba ba wani lada duriya da zaka samu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa rawani saboda sura ce ta Larabawa kamar yanda ya sa kwarjalli ya daura kwarjalli ya sa gobe ya sa bayafi wani baya zuwa kawai ya sa zani ya yi lullubi ya ce manzo Allah yake koyi da shi kamar yadda manzo Allah ya hau jaki ba ka hau wa jaki ka zo makaranta ka ce sunna kai wannan sunan al'ada haka annabi ya tashi ya samu ana yin shiga a lokacin sa haka yayi shi ma ya shiga sa irin wannan kawai ka da hadisan da suka zo kan falalar sallar da aka yi ta da rawani hadisai ne na ƙarya inji malaman hadisi to sannan bayan yayi tambaya kuma sai ya kara barar addu'a sai da barar addu'a Allah ya samu aiki da mata ta kwarai to aikin ma ya ce da aiki da kwarai mana Allah ya baki aiki da kwarai da mata ta kwarai sai wannan ya ce mai malam zai ce game da kalmar shahada da aka gani a sararin sama rubuce a garin Kano ranar Juma'a kai waye gaya maka an gani ba jita-jita ba ce jita-jita ce kuma 'yan bid'a da suke ta yaɗa ta a kanan nan babin da ba za ka zurfa akwai da za su ce sun ga Allah akan bishiya an ga to da wanda zai ce ya ga Allah akan bishiya da ya ce ya ga kalmar shahada ya za ka yi da shi sai jita-jita ce maganganu ne to shi ke nan mukaddara an ga kalmar shahada a sama sai mai so sai mai kuma ya tarattabu alaihi amal babu ya tarattabu kalmar shahada dan ba tana nan a tsakiyar mu ba tana nan a rubuce a cikin littattafai a cikin to ba duk ba ta ita ba sai ka ga ta a sama ba kai imani da ita ba tana cikin Qur'ani sai da ka ga ta a sama sannan kai imani da ita ba Allah ne saukar da Qur'ani ba daga ina zo kudu shi ba daga sama ba to ga kalmar shahada da ake to me yake jiran sai ka daga kai ka ganta a sama kuma dan sharri ba wanda zai fara ƙaryar ma dole kuma a yadda da ka daga kai ka ce baka gan shi ba ya ce kai ba ka da rabo ba ka da gan da ita ora ka dole ka gan shi kuma dole ka ce ka gani yanzu akwai ainihin a lokacin akwai wani wada akwai wani dogo wani wada ya ta nuna masa ce gashen shi dogon bai gani ba wadan kuma ya dage ta shi ya gani dogon da aka yi akura saboda haka irin wannan jita-jita a ce an ga bishiya ta yi kalmar shahada an ga kankana an ga kabewa an ga waye wanda duk ba shi al-Qur'ani kawai bai ishe ka ba wannan al-Qur'ani da ake karanta bai ishe ka ba sai kaga wani abu a cikin kabewa bai ishe ka shaida ba cewa Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne sai kuma an rasa me za a fassara abu shi wannan to shi ke da an gan gargaɗi ne ko ya goli da aka ga a saman aron wuta gargaɗin ku ake ko mutanen Kano ko kuma yabon ku ake cewa ku kowa kiri gargaɗi duk wanda yake rayuwa a gurin nan ba zai ce yabon su ake dan su kowa kiri ba don an san me ake aiwatarwa a gari to ga mal Abdullahi ne ya matsa mun kasa zai kare sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi